gaba na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya Binta Suleiman Yarce tare da Babu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 9 ga watan Nuwamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su baba zai ba mu kanin labarai
to binta ga litinin gobara ta kashe akalla yaran makarantar primary 25 yayin da rufe buno na makarantar ya kama da wuta a kudancin jamhuriyar Niger a cewar majalisar ministoci a wata sadarwa a jelitin kuma masu shigar da ƙara a Amurka sun ce sun tuhumi wani ɗan ƙasar Ukraine da ya kaddamar da harin kuzan kwamfuta akan wani kamfanin Amurka lamarin da ya shafi kasuwanci 1,500 a faɗin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kira ga gwamnatin sojan Myanmar da ta maida ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya ta gaskiya da kowa ya aminta da ita.
Madalla kanin labaran kenan a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya daidai lokacin da wasu al'ummomi ke matsawa a bude kasuwanni bayan yan fashin daji sun nada musu hakimai masana harkar tsaro sun ce hakan yana da hadarin gaske ga kasar za kuma ku ji cewa wata babban kotun tarayya dake Abuja a Najeriya ta tabbatar da zarge-zargen cin hanci da rashawa akan Abdulrashid Maina tsohon shugaban kwamitin kula da kudaden fansho zuwa shekara 8 gidan yari kuna kuma dauke da shirin saka mai wuya wanda Ali Mustafa Sakwato ya shirya sai kuma gabatar.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin gobara ta kashe akalla yaran makarantar primary 25 yayin da rufe buno na makarantar ya kama da wuta a kudancin jamhuriyar Niger a cewar majalisar ministoci a wata sanarwa. Wasu 14 sun ji rauni ciki har da wasu 5 da raunin nasu ya tsanani a cewar sanarwar. Makarantar na cikin garin Maradi ne wanda ke da nisan sama da kilomita 600 daga yammai babban birnin kasar. A daidai wannan lokacin ba za mu iya nuna mafarin wutar ba, in ji daraktan ilimi na yankin Mamman Haji. An dakatar da karatu a makarantar kada an ayyana zaman makoki na kwanaki 3 a Maradi, in ji Haji. Wannan ne karo na biyu a cikin wannan shekara da gobara ta kashe 'yan makaranta a cikin azuzuwansu a kasar da ke Afirka ta yamma. Yara 20 a makarantar 'yan mitsi-mitsi ne wuta ta kashe a cikin watan Afrilu a birnin Yamai. Majalisar ministocin ta faɗa a jiya Litinin cewa bayan waɗannan gobarar guda biyu an yanke shawara ba za a ƙara gudanar da makarantar 'yan mitsi-mitsi a ƙarƙashin rufe buno ba. A jiya Litinin masu shigar da ƙara a Amurka sun ce sun tuhumi wani ɗan ƙasar Ukraine da ya kaddamar da harin kutsen kwamfuta akan wani kamfanin Amurka lamarin da ya shafi kasuwanci 1,500 a faɗin ƙasar. Hukumomi sun sanar cewa sun kwace dala miliyan 6 a matsayin tara da aka baiwa wani ɗan ƙasar Rasha da ake zarginsa da kaddamar da sama da hare-hare 3,000 da suke auda kamfanonin Amurka. Ma'aikatar Bital Malin Amurka ta kuma ce za a dora wa waɗannan mutane biyu takunkumai sabili da rawar da suka taka wurin kai kutsen yanar gizo a Amurka da kuma ƙirƙirar wata hanyar canjin kuɗi ta yanar gizo da ake kira chatax domin samar da kuɗi ga masu kai hare-haren kutsen yanar gizo a faɗin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kira ga gwamnatin sojan Myanmar da ta maida kasar bisa tafarkin demokuraɗiyya ta gaskiya da kowa zai aminta da ita a daidai lokacin da ake cika shekara guda da gagarumar nasara da haɓararriyar gwamnatin farar hula ta National League for Democracy ta yi a babban zaben kasar. Muna mutunta mutanen Bama a kokarin su da maido da demokuraɗiyya. Muna girmama haƙƙin bil'adama da tsarin bin doka da oda a ƙasar, ciki har da sama da mutane 1,300 marasa galihu da suka rasa rayukansu a cikin gwagwarmaya, in ji Blinken. Juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu da kuma tashin hankali da ake ci gaba da samu yana tauye haƙƙin bil'adama da walwala. Kane ya maida hannun agogo baya a ci gaba da aka samu shekaru da dama a demokuraɗiyya ta gaskiya, in ji Blinken a wata rubutacciyar sanarwa. A wata sanarwa ta daban kuma, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nana ta kiranta ga sojojin ƙasar da su mutunta amanar mutanen ƙasar, kana su maida ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya.
Shannon ba da jimawa ba babu makeri zai kawo mana karshen labaran duniya amma kafin nan bar mu ka muku rahoton mu na farko to kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya daidai lokacin da wasu al'ummomi ke matsawa a bude kasuwanni bayan yan fashin daji sun nada musu hakimai masana harkar tsaro sun ce hakan yana da hadarin gaske ga kasar to sai dai rundunar yan sandan kasar ta ce babu tabbas ga wannan batun kuma tana daukan matakai ko da zancen ya zama gaskiya Wakilin murya Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da karin bayani.
Tabarbarewar lamarin tsaro a Najeriya musamman a yankin Arewa yana ci gaba da daukar sabon salo a kokarin da yan fashin daji ke yi da ƙara wanzar da ayyukan su a yankunan kasar. Rahotanni sun nuna cewa bayan kakkabawa mutane haraji da yan bindiga ke yi yanzu suna nadin hakimai ga jama'ar da suka saura ba su yi hijira ba a wasu yankunan gabacin Sokoto da ke Arewa maso yammacin Najeriya. Wani mazaunin yankin Idris Muhammad Gober ya ce zuwa yanzu yan fashin daji sun nada hakimai biyu a yankin na Sabon Birni.
Jiyan nan boka da daga cikin shugabannin bandits din nan yayi maulidi a garin makwarowa inda yayi declaring din kai ma shi an mai gari dan gaban sani an kai sani dan sani mai garin ya tambaye su wa an mai gari yanzu shi mai garin da kai ne dan sani ya ce ai rangade yanzu kai an mai gari sannan garin gangara kuma an ka kira su dukkan gangara an kira su satoro an ka dabna da su da ainihin shugabannin bandits din su mutanen gangara kan sun kace sun zabi dan kwaro me da aka dan kwaro shi a rike da wannan wuri kuma bayan haka nan kuma ya je ran Alhamis garin ya ce a zo a bude to masallatai su bar zuwa ne gari suna sallah su dawo cikin garin su gaba da sallah da wata shari'a da za a yi da wani sasanci da kuma yana karkashin su da bude kasuwa ya ce a zo a bude kasuwa ran talata mai zuwa
wani mazaunin yankin na gabacin Sokoto Bashir Altina Guyawa ya ce tun kafin yan bindiga su ayyana nadin hakimai da radewa suke da iko da wasu yankuna da ke yankin
tun daga wannan wuri inda an kai hoda da jami'an tsaro da ma har abin da ya kawo ka zango har zuwa ita da ke gatawa ina tabbatar maka duk waɗanga wurare ne waɗanda yan bindiga suke kai da kawowa wanga wuri kuma suke da iko na dukkan al'amura waɗanda ke tafiya na shige da hice na al'amura ne da kullun na waɗanga wurare to kaga ko da sun ayyana cewa sun nada wasu wakilai ko ba su ayyana sun nada wasu wakilai ba ai da man su ne a wurin kuma su ne ka iko dan duk wanda adda iko wurin mai rawani ba shi da nashi rawani bai da iko nashi rawani sai ya ji da rawani
to ko me hakan yake nufi ga ƙasa irin Najeriya a samu yan bindiga su karbe iko da wasu yankuna har su kai ga nada hakimai detective Awal Baladar mai iya masanin tsaro ne
manyan zakarin guda uku ne na farko dai zai gaskarya wa mutane kwarin gwiwa cewa gwamnati tana da karfin da za ta iya kubutar da su daga hannun yan da kayan bawa na biyu zai kara rukurutin din mutanen su wato su saki ɗiban wasu mutanen waɗanda suke ba yan ta'addan ba a shigar da su koda sun yadda koda ba su yadda ba na uku kuma suna nuna wa duniya cewa sun karfafa har sun yi karfin da za su zo su cimfuka mulkin su a ƙasa
Anata Hauja rundunar yan sandan Najeriya ta fitar da wani bayani mai dauke da hannun kakakinta a Sokoto ASC Sanusi Abubakar inda ta bayyana cewa bincike ya tabbatar da labarin a zaman mara tabbas kuma ta ce tana daukar matakai kwarara na gano inda waɗannan kwarata-kwaratan suka samu asali ta ce tuni akwai wani aiki na fatattakar yan bindiga da ake yi karkashin shirin hadarin daji wanda ya kumshi sojojin sama da na ƙasa da yan sanda kuma ba da jimawa ba za a kai farmaki ga sansanonin yan fashin daji domin maido da zaman lafiya a yankunan da rashin tsaro ya daidaita yanzu dai jama'a sun zura ido ganin yadda za ta kaya da yake wannan talatar ce za a bude kasuwa a gangara karkashin jagorancin dan bindiga Hassan Dan Kwaro Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
madalla an gaishe ka Muhammad Nasir har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga babu makeri da karshen labaran duniya
Amurka da Masar suna da bukata iri guda na gadin gwamnatin wucin gadin Sudan da aka kafa ta bisa tsarin demokradiyya ta dawo ta dauki ragaban mulkin kasar tun lokacin da sojojin Sudan suka kwace mulki a ƙarshen watan Oktoba a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Litinin Blinken da ministan harkokin wajen Misra Sameh Shukri sun bude wata tattaunawa ta musamman ta Amurka da Misra kwace mulki da sojojin suka yi a ranar 25 ga watan Oktoba ya jefa kasar cikin mummunan hali in ji Blinken ya kara da cewa komawa ga gwamnatin wucin gaji ta farin hula ita ce hanya ɗaya tilo da za ta tabbatar da burin mutanen Sudan waɗanda suka nuna ƙarfin zuciya wurin gudanar da zanga-zanga babu kankautawa akan buƙatar komawa ga tafarkin demokradiyya. Kwamitin da ke binciken rikicin majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu ya ba da sammaci ga wasu mukarraban tsohon shugaba Donald Trump su shida waɗanda suke da hannu a yunkurin juya kashi da ya sha a zaben 2020, lamarin da ya faɗaɗa aikin bincike da kwamitin ke yi akan ainihin aikinsa na binciken tashin hankalin. Shugaban kwamitin ɗan majalisar wakilai Benny Thompson ya faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa kwamitin na buƙatar bahasi da wasu takardu daga jami'an yaƙi neman zaɓen Trump da wasu mutane da suke cikin wani wuri da ake kira ɗakin yaƙi kafin kai mamaya a majalisar da kuma wasu dabaru akan yunkurin juya nasarar da Biden ya samu. Thompson ya ce kwamitin ya mika sammaci ne ga manajan kamfen Trump Bill Steven da wani babban mai bada shawara Jason Miller da Angela McCallum mataimakiyar babban jami'in kamfe na ƙasa. Sai kuma lauya mai baiwa tsohon shugaban kasar shawara John Eastman da Michael Flynn tsohon mai bada shawara a kan tsaron kasa wanda ya magana da Trump jim kaɗan kafin rikicin da kuma Bernard Kerik wanda kwamitin ya ce shi ne hayar hotel ɗin da aka yi amfani da shi a matsayin cibiyar shirya tashin hankalin a majalisar dokoki a ranar 6 ga watan Janairu. A ƙarshe, jama'an tsaron cikin gida masu alaka da rundunar SDF mai samun goyon bayan Amurka sun faɗa a jiya Litinin cewa sun dakile wani yunkurin hari da ake sa ran kungiyar IS ta yi niyyar kaiwa a gidan yari da ake tsare da mayakan kungiyar IS din a arewa maso gabashin Siriya. An gudanar da wannan aiki ne da sanyin safiyar jiya Litinin a lardin Dar al-Zor a cewar jami'an tsaron ciki na kungiyar SDF. Bayan da jama'anmu suka samu bayanan sirri cewa akwai wata kungiyar 'yan ta'adda a yankin Dar al-Zor tana niyyar kai hari a gidan yarin Sina a Hasaka, nan ne fa sashin yaki da ayyukan ta'addanci na kungiyarmu da taimakon kungiyar haɗakar ƙasa da ƙasa suka gano inda kungiyar take kana suka gudanar da aikin dakile harin a cewar wata sanarwar kungiyar tsaron ta SDF. A cikin fadar da aka gwabza an kashe wani dan IS aka raunata guda kana aka kama wasu hudu a ciki a cewar sanarwar.
Ka babu makeri to babbar kotun tarayyar dake Abuja a Najeriya ta tabbatar da zarge-zargen cin hanci da rashawa akan Abdulrashid Maida tsohon shugaban kwamitin kula da kudaden fansho zuwa shekara 8 gidan yari. Ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Laifukan nan da aka yi an tabbatar da su bisa ka'idojin doka, sannan kudaden nan da aka musanya aka halarta su zuwa haram an gano inda aka yi da su. Face ma akwai gidan da ya saya dala miliyan 2. Kotu ta tabbatar da cewa wannan kudin sata ne kuma ta ci a kwace wannan gidan abawa gwamnatin tarayya. Haka akwai gidan da aka saya dala miliyan 1.5 shi ma ta tabbatar da cewa kuɗin laifi ne a maida hukuma. Sannan akwai jumlar kuɗaɗe da suka kai naira biliyan 1.5 su ma kotu ta ce gabaki ɗaya ya maida su. Hukunci ta bashi a cikin caji guda 12 ta bashi ɗaure ɗaya bayan ɗaya daga shekara 2 har zuwa shekara 8 wanda idan hada jumla wajen shekara 50 da wani abu. Amma akwai abin da ake cewa zai zauna gidan yari a jere concurrently saboda shekara 8 zai a gidan yari.
To amma na ji lauyoyinsa za su ɗauka kara ko?
Eh, dama haƙƙinsu ne, haka kuma ya kamata. Dama za su ɗauka kara kuma alƙali ya ce zai ba su dama duka bayanan da suke buƙata da za su ɗauka kara cikin lokaci.
Amma me ka fahimta dangane da wannan shari'ar da aka dade ana jan kafa akai kusan sai da aka kai ruwa rana kafin a tabbatar da maina an gurfana shi a gaban kule domin irin hadin kan da yake samu daga jami'an tsaro har da 'yan hukumar ku ta EFCC?
To gaskiya kam cin maina ya kai ya kawo duk wani dukunkune da surkulle ba irin wanda bai shigo ciki ba. Amma alhamdulillah mu masu bincike mun tabbatar mun tsaya kan idan mu akan abin da ya faru, ban bari waɗannan ya kawar da mu daga kan abin da ya kamata ba. Amma a cikin abin da ya fito bayanai da tabbatarwa da kotu ta yi ta nuna cewa idan ana so abin da ya kamata za a iya yi, na ɗaya kotu ta tabbatar cewa ita ce kotun adalci. Mai bincike ka gama binciken ka zo kotu, kotu za ta duba bayananka da ka gabatar mata ta yi hukunci a kansa. Sannan na biyu abin farin ciki da ya kara fitowa shi ne idan za a samu haɗin kai na hukumomi aikin zai yiwu, saboda a wannan kicin tsimaina hukumar aikin farin kaya su ne suka kama maina ba EACC ba tunda a lokacin shugabancin Magu baya so yi amma lokacin Allah ya taimaka hukumar farin kaya ta kama shi ta danka EACC dama ana neman sa to ya nuna cewa idan hukumomi za su aiki tare dole a samu biyan bukata
Malam Habib Adamu Aliyu kenan daya da cikin jami'an hukumar EACC da ta gudanar da cikakken bincike akan laifukan da aka zargi Abdulrashid Maina da aikatawa kuma har suka yi nasara a gaban kotu a waje daya na tuntube daya daga cikin jami'an da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da cewa a Najeriya wato Awal Musa Rassanjani na Transparency International domin in ji muhimmancin da suka bayar wannan hukuncin da kotun ta yanke dangane da yunkurin da gwamnatin ke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar
indai har hukumar ICPC da EACC sun yi rinkice sun fuskanci cewa akwai waɗanda suke da hannu kan neman su tarwatsantar nasarar da ake yi ta gidancin hanci da rashawa musamman a wannan shari'a da aka yi wa Maina wanda kes ɗin su gaskiya ya jawo wa gwamnati ma baƙin jini kamar yadda wasu suka nemi su kawo wato katsalan da kuma zaman ƙasa akan shari'a sa to dole ne gaskiya gwamnati kuma EACC da ICPC su tashi da su bincike akan waɗannan mutanen me ya alaƙa su ma da shi me ya sa suke nema su kawo cikas wajen yanke hukunci akan wannan dan taliki ina da dole ne a bincike a zakulo waɗannan mutanen ba su da gaskiya dole ne su fuskanci fushin shari'a
Awal Musa Rassanjani kenan na Transparency International a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Nigeria
a gaida Umar Faruk Musa da ya aiko mana da wannan rahoton masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ne ko ci sha shiga 25 kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin saka mai wuya
saka mai wuya
ai na PDP wannan wasa kamar wasan yara ne ai na APC fada ne na giwa duk ciyawan da yake wurin in ga maka gaskiya sai an turbe shi shi yasa nace maka jam'iyyar ta kamu da cutar kanjamau babu warkewa sai lahira sai dai a samu sauki
jawab barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sake saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shirin da ke ci gaba da duban abubuwan da ke addabar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya da kuma tasirin waɗannan matsaloli akan zaɓe mai zuwa na shekarar 2023 don Allah ya kai mu kafin mu ga muku abubuwan da shirin yau ke kunshe da su bari ku ji wannan rawayi tukuna
suna na sanata Walid Ibrahim shugaba committee na amintattu PDP ina son ku ga ne cewa ba magana bangare bane magana ce ta fahimta da yadda wasu suka kalle abun yadda wasu kuma suka kalle abun kullum yana faruwa ba a jami'a kawai ba ko a gidanka ana iya samun sabani ai ya kamata mu yi tunani mu yi abin da ya kamata mu kome zai faru muna jami'ar PDP
haka ne to yau zamu duba wasu daga cikin yan takarar da ake jin za su tsaya wajen biyar PDP zaben wato takarar zaben shugaban kasa idan Allah ya kai mu zabe mai zuwa ne shekarar 2023 kuma shin gaskiya ne kirarin da wasu suke na cewa fiye da kashi 90 na dukkan ministoci da manyan makaraban gwamnatin nan ta Buhari yan PDP ne asalin su bayan APC ba sannan ko me tasirin ficewar wasu gwamnonin PDP zuwa APC a zabe mai zuwa ba tare da wani lokaci ba ga Nasiru Adamu Kayo wakilin mu na Abuja da bakin sa injiniya Abuba Galadima da kuma Umar Sani Dikas za su gaba da muhawara
muna da waɗanda suka tsaya takarar nan a zaben nan da ake fatakar lokacin a 2019 cikin su akwai Rabiu Musa Konkoso akwai tsohon gwamnan Gombe ma Ibrahim Hassan Dan Kombo akwai mutane da dama da suka nema ma sai Allah ya bawa shi a Atiku Abubakar injiniya me za ka ce kan yan takarar nan gaba daya na jam'iyyar PDP
wato shi babban matsalan yan Najeriya idan sun zo zabe a da ba sa kallon waye dan takara kullum ana yi musu hudubar su dubi jam'iyya sai jam'iyarsu. To yanzu duk jam'iyun nan Hassan da Usaini, PDP da APC, Dan Jumma da Dan Jummai, Husaina da Hassana, babu su da wani bambanci. Shin waye ne a cikin jam'iyyar APC wanda ma bai taba yin PDP ba, su nawa ne a shugabanninta ko wanda suke rike da ministocinta ko shugaban kasar ma, waye bai taba goya wa PDP baya ba a cikin su? Saboda ka duk wani ma da ka samu yanzu a cikin gwamnatin APC, kashi 95 daga cikin 100 ƴaƴan jam'iyyar PDP ne. Saboda ka ba su da bambanci. Nayi aiki a 1975 ina rike da dala wajen miliyan 500 ni nake sa hannu. Nayi director na Delta Steel Company, nayi director na Ajakuta Steel Company, nayi director general na National Maritime Authority ne masa na yanzu kenan, nayi director bankuna guda biyu har yanzu a Abuja ina haya a gida 2 bedroom. Akwai duk kasan nan wanda zaka nuna min mutum ɗaya mai gaskiya ka gaya min shi wanda yake irin wannan? In ban taki gaskiya ba, Obasanjo sau takwas yana bincika ta. Abinda babu ma ana nema a ɗora min, da yanzu ina nan. Ai Allah ya dubi wani abu ne. To ni abinda nake so da kai, ƴaƴan Najeriya a wannan karan 2023 za su dubi mutum ba jam'iyya ba. Shi mutumin nan da yake rike da aikin gwamnati a lokacin da yake gwamnati, shin menene yayi ya bari a baya? Me ya gina? Waye gina? Waye tausayawa? Waye ilmantar? To wannan shine zai shefe zabe na 2023. Kuma ina ba wa ƴan Najeriya shawara, jam'iyya kar su damu da ita, su damu da dan takara.
Kuma sani na san inda kuke bambanci da inji da Abubakar Galadima, duk waɗannan shi yana so a yi abun nan waje da waɗannan manyan jam'iyyun guda biyu. Kai kana cewa PDP ce ta hannunta ne za ku iya ko kuna sa ran karɓar mulki, ta yaya za ku iya karɓar mulkin nan daga PDP?
To a yanzu dai daga APC,
ma'ana daga tutar PDP ya za ku yi ku kwaci gwamnati? Tun da shi inji na Abubakar Galadima na cewa dukkan jam'iyyun sun gaza, kai ko kana cewa PDP ba ta gaza ba?
A'a, ai kamar yadda na faɗa, jam'iyyar PDP ba ta gaza ba, kuma wato kamar mutum ne wanda ya aure yana da matan shi biyu. Daga farko ya ce matan shi ta farko ba ta da bata iya kaza ba bata da keke. Sai ya zo ya sake auro wata, yana ganin ita za ta fi wancan kirki. Da ya zo sai ya fara gane cewa ashe fa ya kuskure, wancan matan din nan fa da yake cewa bata iya kaza ba, ko da yake bata iya ba, amma tana kwatanta wani irin abu wanda yake burge shi. Musamman yanzu kafin mu shigo, akwai wani abokin shi Alhaji Abubakar Galadima ya kira shi daga Borno ko Yobe ne suna magana. Ya ce duka waɗannan jam'iyyun barayi, amma waɗancan suna sata amma suna kawo mana.
Yawa
wannan kwan suka yi zata ba musamman inda suke kaiwa ba. So kaga ta haka ne ake gane cewa lallai wannan gara ɗan dama-dama wannan, bari mu je da wannan. Saboda haka su yanzu talakawa su ne masu zabe, kuma su suke da ƙuri'a, kuma su suka san wanda za su zaɓa. Amma yawancin irin wannan abubuwan tuna baya, in ji ba Hausawa shi ya ce shi ne roƙo. To abinda zai sa su yanzu, saboda sun ga azaba na duniya, wanda kullum in ka tashi yau farashin abu da ka saya yau, to ba shi ne za ka tada gobe ba. Saboda haka sun gani an rusa musu gidaje, musamman mu a jihar. In ka tashi yau kana da gida, gobe ba ka da gida. Gashi kuma wajen sace-sace an sace mutane. Saboda haka kaga abubuwan irin waɗannan abubuwan wanda da ba musu abin da yake faruwa shine muna ganin Boko Haram suna kaza suna kaza to a yanzu abubuwan suna da sauki ta wajen Boko Haram sai kuma gashi an komo mutanen ma da suke zaune tare da mu a cikin gari wato su bandit su ne ke kuma yin abubuwa wanda ba ta yanda zaka yi ka gudu hanyar motar da zaka bi an tare saboda haka babu zaman lafiya babu in an duba da aka duba yanzu dole sai a gane cewa akwai bambanci
wato abin da yake damu mutane Umar Sani kamar yadda ya faru a 2015 wajen gwamnonin PDP biyar suka fita masu ƙarfi masu yawan ƙuri'a suka sa jam'iyyar nan ta faɗi zabe haka gashi nan ana tinkarar 2023 wasu gwamnonin na PDP yanzu an samu dai uku sun fita ana cewa akwai wasu ma tafiyar hanya irin wannan yana nuna da wuya PDP in wani hasashen cewa za ta kai labari
a akwai bambanci a wancan lokaci gwamnonin da suka fita gwamnoni ne masu ƙarfi a jazu kuma za su iya kawo ja misali Rabiu Musa Kwankwaso Aliyu Magarka takardawa mako akwai gwamnan jihar Baba Mai Mangwaro na Adamawa akwai gwamnan jihar Kwara
Saraki.
Wanda Saraki ne ya sa shi su shida kuma hada Amici so kaga waɗannan gwamnoni ne masu ƙarfi wanda za su iya bada wahala yanzu duk wanda yake gwamnan jihar Ebonyi ba zai iya yin komi ba ya hana PDP ci zabe a Ebonyi ina baka wannan misali domin wannan gwamnan da kake gani gwamnan da ya sauka Elechi Martins Elechi bai tare da shi kuma ba shi ya so ya zama gwamna ba yayi da bai ga nasara a PDP ba yaje ya koma jam'iyyar Labour yaje kuma ya goyi bayan wani wannan kuma ya fadi a jiha saboda haka akwai jahohin da jam'iyyar PDP ne ko ya kai ko gwamna ya koma ya yi aikin banza musamman Cross River kaga Cross River dinnan akwai manyan jigajigai da suke jam'iyyar PDP akwai tsohon gwamna Donald Duke akwai Liel Imoke su ne suke da jam'iyyar PDP a wannan su suka sa shi wannan Ben Ayade din kuma ba wani dan siyasa bane professor ne a makaranta yana koyarwa saboda haka bai ma san ta yadda za a ake cin zabe ba su suke ta shi cin zabe
kuma da latu a gaishe ku malamai to juma'a nan zamu diga aya a wannan shiri ne sai rana wace mu kawo muku shiri na ƙarshe na wannan muhawara da wanda kuma shi na ƙarshen zai duba tasirin ficewar wasu gwamnonin PDP zuwa APC akan wannan zabe da za a yi in Allah ya taimu shekara 2023 kuma sun dai wasu gwamnoni a kalla guda uku sun riga sun bar PDP sun koma APC sannan kuma zamu yi hasashen shi kansa zaben na shekara 2023 mu ga su waye suke da damar cin sa kuma da yake babu Buhari a zaben na shekarar 2023 wannan yana nuna cewa PDP ta da dama watakila ta sake koma kan karagar mulki ko kuma yaya duk wannan na tafi a shiri mai zuwa in Allah ya kai mu jama'a nan muke muku ban kwana ko muke godiya ga bakin namu injiniya Abubakar Galadima da kuma Umar Sani Dikat sannan da Nasiru Adamu Kaya wakilin mu da ya shirya mana wannan muhawara a Abuja a madadin su dukkanin ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC mu baku kalau lafiya
Madalla an gaishe ka Aliyu Mustafa yanzu kuma ga Babu Makeri da labarai a takaice
to binta a takaice a jilin kenan gobara ta kashe akalla yaran makarantar firamare 25 yayin da rufe bono na makarantar ya kama da wuta a kudancin jamhuriyar Niger a cewar majalisar ministoci a wata sanarwa wasu 14 sun ji rauni ciki har da wasu 5 da raunin nasu ya tsanani a cewar sanarwar makarantar na cikin garin Maradi ne wanda ke da nisan sama da kilomita 600 daga yammai babban birnin kasar a jere cikin masu shigar da kara a Amurka sun ce sun tuhumi wani dan kasar Ukraine da ya kaddamar da harin kutsen kwamfuta akan wani kamfanin Amurka lamarin da ya shafi kasuwanci 1,500 a fadin kasar hukumomi sun sanar cewa sun kwace dala miliyan 6 a matsayin tara da aka baiwa wani dan kasar Rasha da ake zargin sa da kaddamar da sama da hare-hare 3,000 da suke auda kamfanonin Amurka a ƙarshe sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kira ga gwamnatin sojan Myanmar da ta maida kasar bisa tafarkin demokradiyya ta gaskiya da kowa zai aminta da ita a daidai lokacin da ake cika shekara guda da gagarumin nasara da habararriyar gwamnatin farar hula ta National League for Democracy ta yi a babban zaben kasar.
To masu sauraro, anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kadan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfi 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Babu Makeri wanda ya tayani gabatar da shirin da kuma Jinde Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau yake taku Mr. Suleiman Yaro. Sai hada shirin. Kuma gabatar da shirin ku fatan alheri ku huta lafiya. Ma'assalam.